Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na yau Laraba 25 ga watan Agusta shekarar 2021. Baba Yakub Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga kanan labarai.
Wasu 'yan majalisar wakilan Amurka suna matsa lamba ga shugaban Amurka Joe Biden don ya tsawaita wa'adinsa na ranar 31 ga watan Agusta game da janye raguwar sojojin Amurka da kasar Afghanistan. Abokanan kawancen Amurka sun ce ba su da wani zaɓi illa su bi tsarin jadawalin Amurka kana su kwashe sojojinsu da kasar Afghanistan nan da zuwa ranar 31 ga watan Agusta. Kotun kolin Amurka ta ce ta yi gwamnatin Biden ta kare dokar tarayya na kawo ƙarshen shirin gwamnatin Trump da ya tilasta wa mutane su jira a ƙasar Mexico yayin da suke neman mafaka a Amurka.
Kanan labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dakarun sojojin jamhuriyar Nijar sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda aƙalla guda 100 a yayin wata rawar daji da suka yi a kewayen ƙauyen Boni da ke kan iyakar Nijar da Burkina Faso.
Al'umman Nijar duk gaba ɗin su ya kamata su ba jami'an tsaron mu haɗin kai. Na biyu shi ne gwamnati ci gaba da ba su kayan aiki. Allowance ɗin su an ba su haƙƙin su 100%.
Sa'o'i kaɗan bayan hari da aka kai a makarantar horar da sojojin Najeriya, gwamnatin Kaduna ta sanar da rufe wasu kasuwanni da suke makwabtaka da makarantar horar da sojojin.
Kamar ta maganar gwamnan Katsina ne, jama'a ya kamata su rika tanadin abin da za su iya kare kansu da kansu, domin a bangaren gwamnati in kana sa ran ita ce za ta yi ma, to ga abin da yake faruwa ita kanta nata jami'an da kake sa ran su zo su kare ka da dukiyarka.
Muna kuma ɗauke da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu ɗan Kaya zai gabatar. Sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jiya Talata, wasu 'yan majalisar wakilan Amurka biyu sun yi wani balaguro da basu sanar ba zuwa Kabul babban birnin kasar Afghanistan saboda abin da suka ce ziyara ce ta tantance kokarin ci gaba da kwashe mutane da ake yi. Da kuma matsa lamba ga shugaban Amurka Joe Biden don ya tsawaita wa'adinsa na ranar 31 ga watan Agusta game da janye raguwar sojojin Amurka daga kasar Afghanistan. A wata sanarwa ta haɗin gwiwa daga ɗan majalisa Seth Moulton na jam'iyyar Democrat daga jihar Massachusetts da ɗan majalisa Peter Major na jam'iyyar Republican daga jihar Michigan sun ce sun yi wannan balaguro cikin sirri ne da suke magana kawai bayan tashinsu da rage haɗari da kuma ɗauke hankali ga mutane da suke ƙasa a can, kuma saboda mun je can ne don tattaro bayanai ba don jawo hankali akan ziyararmu ba. 'Yan majalisar waɗanda suke a kwamitin majalisar wakilai mai kula da harkokin soja sun fitar da sanarwar ne bayan sun tashi daga Kabul a wani jirgin haya. Sun ce a ganin su bayan ganin ainihin halin da ake ciki da kuma magana da kwamandoji da suke can, ba za mu fitar da kowa kan lokaci ba. Biden ya faɗa jiya Talata cewa yana sa ran aikin kwashewar zai kammala nan da zuwa ƙarshen watan nan na Agusta. Abokan kawancen Amurka sun ce ba su da wani zaɓi illa su bi tsarin jadawalin Amurka kana su kwashe sojojinsu daga ƙasar Afghanistan nan da zuwa ranar 31 ga watan Agusta, duk da fargabar cewa ba kowa ba zai iya samun ficewa a cikin lokacin. Ƙasashen da ke ƙungiyar NATO da dama suna ta kwashe 'yan ƙasarsu ta filin jirgin saman Kabul, ciki har da 'yan Afghanistan da suka cancanta da suka yi aiki tare da su da kuma waɗanda yanzu suke tsananin buƙatar tserewa. Birtaniya, wadda take rike da shugabancin ƙungiyar G7 ta ƙasashe da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya, ta kira taron ƙungiyar na gaggawa ta yanar gizo jiya Talata don tattauna rikicin. Yawancin shugabannin G7 sun roƙi shugaban Amurka Joe Biden da ya tsawaita wa'adin ranar 31 ga watan nan na janye sojojin Amurka. Duk da haka, a wani jawabi ta gidan talabijin jiya Talata bayan taron G7, shugaban ya bayyana ƙarar cewa Amurka tana nan kan jadawalinta kuma idan mun kammala da wuri zai fi. Biden ya ce aikin na kowace rana yana ƙara haɗari ga sojojinmu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun kolin Amurka ta ce ta yi gwamnatin Biden ta kare dokar tarayya na kawo ƙarshen shirin gwamnatin Trump da ya tilasta wa mutane su jira a ƙasar Mexico yayin da suke neman mafaka a Amurka. Alƙalai uku masu sassaucin ra'ayi sun ƙi amincewa, lamarin da ya sa babbar kotun jiya Talata ta ƙi amincewa da dakatar da hukuncin ƙaramar kotu da ta bada umarni ga gwamnati da ta dawo da shirin da aka fi sani da zama a Mexico. Ba a bayyana adadin mutane nawa ne abin zai shafa ba, kuma ta yaya zai shafe su da sauri. A ƙarƙashin hukuncin ƙaramar kotun, dole ne gwamnati ta yi wani tsari mai ma'ana kafin sake fara shirin. Haka kuma babu wani abu da zai hana gwamnati sake yunkurin kawo ƙarshen shirin.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su. Dakarun tsaron jamhuriyar Nijar sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda aƙalla guda 100 a yayin wata rawar daji da suka yi a kewayen ƙauyen Boni da ke kan iyakar Burkina Faso da Nijar. Lamarin da ke ƙara ƙarfin gwiwa ga al'umma a wannan lokaci da 'yan bandiga suka hura wa fararen hula wuta. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A washegarin harin ta'addancin da ya sanadiyar mutuwar jandarmomi 19 a ranar 31 ga watan Yulin da ya gabata a karkarar Torodi da ke jihar Tillaberi ne, sojojin jamhuriyar Nijar suka kaddamar da wata rawar daji mai sunan Bilugol de Boni da nufin zakulo masu hannu a wannan mummunar ta'asa, lamarin da ya ba da damar hallaka 'yan ta'adda aƙalla 100. Hukumomi sun yaba da samun wannan galaba da ke zama abin alfahari. Saidu Halidu shine magatakardan ofishin ministan cikin gida.
Firamin sadaukar da su so zamu gai da kuma ƙarin kuzarin da mahukumta ga ba su da addu'ar da mutane ke yi. Alhamdulillah muna cewa a yanzu nan da muna ganin mun huwa ganin kan abun yanda ya kamata. Insha Allah ta'ala in an zage hakan ga sannu a hankali za a samu sauki sosai yadda ya kamata. Da a huskar nan ministan cikin gida da muka mun samu ƙarfin gwiwa kuma mun imani da abinda gwamnati aka yi lalle ya kama hanya ya samu siraɗi wadda dai muka tsammanin za a samu kawo ƙarshen abun.
Haka zalika a yayin wannan samame askarawa na Nijar sun lalata motoci da ɗimbin harsasai da ma'ajiyar man fetur a wannan yanki da ke tsakiyar iyakar Nijar da Burkina Faso da fadamar kogin Sirba. Wani ɗan rajin kare haƙƙin jama'a son Allah Dambaji na cewa irin wannan nasara abu ne da ka iya kwantar da hankalin talakawa.
Talaka da ta yi gona bida abin da ya ce an iske shi an kashe shi abin da magare an ƙone. Sai mu ce alhamdulillah tun da yanzu matakin nan da suna tiyawa da ake so. Wanda duk ya san sojojinmu na ƙasashenmu na Sahel an san sojoji ne masu hazaƙa, sojoji ne waɗanda gaba da rayuwarsu kuma waɗanda cin nasara a bisa abubuwa da yawa.
Samun goyon baya daga jama'a da tanadin wadatattun kayan aiki tare da ƙarfafa hanyoyin inganta rayuwar jami'an tsaro daga bangaren mahukunta abubuwa ne da ya kamata a kula da su don ganin an kai ƙarshen wannan yaki da ya ƙi cinyewa a ƙasashen Sahel. Inji Hamidu CD4D na ƙungiyar Kodaye.
Al'ummar Nijar duk gaba ɗansu ya kamata su ba jami'an tsaron mu haɗin kai. Na biyu shine gwamnati ya ci gaba da ba su kayan aiki allowance din su da ya zamanto ana ba su din sun tai bisa hirin daga ya zamanto an ba su hakkin su 100%. Mun yi imani da Allah in ayi haka nan wannan zancen terrorism zamu magane shi a nan Niger in Allah ya yarda.
A wani labarin na daban, wasu mutanen da ake hasashen 'yan Boko Haram ne sun kai hari a garin Barwa na jihar Difa a cikin daren jiya Talata, inda suka sace wani mutum. Sai dai jami'an tsaro sun yi nasarar murkushe wannan hari tare da karkashe da yawa daga cikin maharan, kodayake soja biyu sun kwanta dama sakamakon wannan gumurzu. Kawai yanzu babu wata sanarwar hukuma game da wannan al'amari da ke wakana watanni biyu kacal bayan da mazaunan Barwa suka koma gida daga sansanin da suka shafa shekaru 6 suna hijira. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Mambobi biyar na 'yan matan Afghanistan da ke kungiyar hada mutum-mutumi sun isa kasar Mexico bayan an kwashe su daga kasar su ta haihuwa. 'Yan matan sun sauka a Mexico City jiya Talata da daddare. Kuma ministan harkokin wajen Mexico Marcelo Ebrard ne ya tarbe su a filin jirgin sama. Ebrad ya ce muna iya yin nisa ga abin da yake faruwa a Afghanistan amma burin kare dan adam da kare dabi'u da abubuwan da ke bayyana mu ƴan Mexico suka sa muka aikata saboda su kasance a Mexico. Kungiyar robotics ta kunshi ƴan mata da mata ƙanana ƴan shekaru 14 sun ja hankalin mutane a 2017 lokacin da suka yi tafiya zuwa Amurka don shiga wata gasa ta ƙasa da ƙasa. A bara sun yi aiki don samar da abin taimakawa numfashi mai rahusa yayin da asibitoci da dama a ƙasashe suke fama da ƙarancin na'urar don taimakawa majinyatan coronavirus. Yau Laraba mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris ta ce akwai buƙatar ƙasashen duniya su ƙara matsa lamba ga China don igirarinta na mamaye wasu yankuna a kudancin tekun China. Harris ta bayyana haka ne a ranar ta ta farko a Hanoi, babban birnin ƙasar Vietnam. Gabanin ganawa ta haɗin kan ƙasashen biyu tare da shugaba Nguyen Xuan Phuc ta ce ya zama dole ƙasashen duniya su kalubalanci cin zarafin ƙasar China da yawan da'awar teku da take yi. Harris ta yi amfani da kalmar cin zarafi kan zarge-zarge da aka yi yayin ziyararta zuwa ƙasar Singapore a ranar Talata cewa China ta ci gaba da tursasawa, tsoratarwa da kuma yin ikirari ga mafi yawancin tekun kudancin China. Tun da farko Harris ta yi wata ganawa ta haɗin gwiwa tare da Prime Minister Vietnam Minh Chinh a Hanoi bayan da a fili hukumomi ke ganin wata muguwar rashin lafiya da ke damun jami'an diplomasiya Amurka a Hanoi ba ta da wani haɗari da ita. Bayan taron Harris ta ajiye furanni a cikin girmamawa ga John McCain a wani abin tunawa a kan tekun Trugbach a bikin cika shekaru uku da mutuwarsa.
Madalla gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, sa'o'i kaɗan bayan tabbatar da kashe mutane biyu da kuma sace mutum ɗaya a makarantar horar da aikin sojan Najeriya a Kaduna, gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da rufe wasu kasuwanni da ke makwabtaka da makarantar da aka kaiwa wannan harin. Ga dai Lawal Isa Ikara da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Halin 'yan bindigan dai ya baiwa mutane da dama mamaki ganin yadda ake kallon makarantar horar da sojojin a matsayin madogarar tsaro ta 'yan ƙasa da kuma kusancinta da cibiyoyin tsaro. Sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce tuni jami'an tsaro suka ɗauki mataki akan wannan batu. In ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan.
Wani abin da ya same mu abu ne wanda ba mu ji daɗi ba. Ita hukumar makarantar da kanta ta yi bayani akwai jami'ai biyu wanda makaranta da kuma jami'i ɗaya wanda aka yi garkuwa. Kuma yanzu da muke wannan magana duk wani abu wanda ya kamata a yi ana nan ana yi. Kuma gwamnatin jihar Kaduna ta nuna alhininta bisa la'akari da wasu su abubuwa da ke faruwa da kuma yunkuri wadda gwamnati da jami'an tsaro suke yi ganin cewa an yi shawo kan kalubale na tsaro. Gwamnatin jihar Kaduna ta ba da umarnin rufe kasuwanni na sati-sati na garin Ifira da kuma garin sabon birnin Daji. Daga yanzu da muke wannan magana sai illa masha Allah.
To kome wannan harin 'yan bindiga ke nunawa a kokarin da ake na yaki da matsalar tsaro a Najeriya? Dr. Yahuza Ahmad Getso na cikin masu fashin baki akan al'amuran tsaro.
Wato wannan yana nuna mana gazawa da rashin kulawa da kuma rashin hadaka da ake da ita tsakanin hukumomin tsaro. Domin idan ka dubi tsakanin gurin da aka kai wannan hari da kuma wato hukumomin sojojin ƙasa da sojojin sama da babban ofishin GOC da kuma wato bataliyar ta sojoji babba da take kusa wanda ita ma babu nisa, sannan kuma wannan guri da aka kai hari fa kada mu manta cewa wani guri ne wanda ake horar da sojojin Najeriya. To in dai inda ake renan su bai tsira ba, to sauran ina ne kuma ya tsira?
Dama dai guyoyin wasu 'yan ƙasa sai riga sun yi sanyi game da yaƙi da ake da 'yan bindiga a Najeriya saboda yadda jami'an gwamnati da dama ke nuna wa 'yan ƙasa buƙatar da ke akwai wajen ganin sun kare kawunansu. manjoya hayashin kuma irta na ganin akwai abubuwan dubawa game da wannan batu
kaman ta maganan gwamnatin Katsina ne jama'a ya kamata su rika tanadin abin da za su iya kare kansu da kansu domin a bangaren gwamnati in kana sa ran ita ce za ta yi ma to ga abin da yake faruwa ita kanta nata jami'an da kake sa ran su zo su kare ka da dukiyarka kuma bai yiwuwa gwamnati kamar yadda muke faɗa kullun a ce a zauna sai dai in ƴan bindiga sun kawo farwaki sannan a ce bari a bi bayan su dai muna gani wayannan sababbin zubin shugabannin rundunonin nan sun fara kamanta bin wayannan mutane har inda suke buya tunda har an kawo kayayyakin da ake tsammani ni na aiki ne musamman jiragen sama daga ƙarshe muna fatan a samu nasarar haka
hararen ƴan bindiga a jihar Kaduna da ya mamaye wasu yankunan kananan hukumomin birnin Gwari Giwa Cikun Igabi da Zangon Katabu sai dai kuma wannan shine karo na farko da ƴan bindigan suka kutsa irin wannan makaranta wanda ake ganin cibiya ce ta horar da sojojin Nigerian da ake ganin madogara ce ta tsaro ga ƴan ƙasar baki daya Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Nigeria
a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Nasiru Adamu Ali Hikaya da shirin mu na gaba
domin fare wada harbisi da yawan barna ba kariya
arewa Arewa.
Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, dararen bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri zamu kawo ƙarshen zantawa da gwamnan Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya kan hanyoyin magance fitinar manoma da makiyaya a yankin Arewa. Inda shirin da ya gabata ya yi bayani kan inganta dajin zangewawa a jihar da dama makiyayar dabbobi ne. Muna haramar shiga sabon darasi tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Ibrahim Shekarau ya ce yana da sabanin ra'ayi da dan majalisar wakilai Kasimu Bello Mai Gari da muka kawo muku ra'ayinsa a makon jiya kan batun yanda kuɗi ke taka rawa a lamuran siyasan Arewa ku kasance da mu
Arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi
ga karashin bayanin na gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya kan wannan daji dake arewacin jihar ta Gombe
kuma daga shi dai rashin wannan ake fada tsakanin makiyaya da manoma ya fara shiga ana doke mutane a daya bashanun su ya fara shiga yanzu ana har ta kai yanzu ana daukar mutane dan fansan kudi kuma irin waɗannan mutane a lumar na wani abu ya fiyawa to in ba an samu an yi gyara akan wannan mun tare wannan ya daina faruwa ba Allah sauke abun ban hango halama za a samu zaman lafiya a ƙasar nan a nan kusa
kace ke da wasu gwamnoni musamman ma na arewacin Najeriya har ma da kudun ma kun amince da tsarin gwamnati na bude gandun dajin na musamman ma wani sabon shiri da ake fanan nan na dawo da ruga wani karin bayani zake kan wannan
to ai karin bayani na shine mu sa himma ayi da wuri dan hakan ya wanzu hakan ya samu in ba an yi ba wannan abun da ake gani na fadan nan kullun ta'azzara zai iya ƙara wuce misali mu rasa kuma ta inda ma za mu samu tsaro ya gagara duk sana'o'in na musu gagara yunwa kuma ta shigo mana to kaga wannan kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba ko ko mun yi sake mu za mu kan mu sakiya to ya kamata mu samu mu nutsu ni dai a gona ina ga bai kama a wannan zamanin da ma laifi ga hukuma ko kuma ga wanda duk yake jami'in gudanarwa a gwamnatance a ce a ga mutum makiyayi yana kada shanu daga nan ya shafa kilomita fiye da 500 daga arewa ya tafi kudu daga kudu ya dawo arewa shanun su wahala shi ya wahala ba su da tsaro ba kwanciyar hankali a doke su a kwace doke su ina ga asa su a cikin mugun damuwa kuma yana da laifi wannan daga cikin hukuma don ba dau matakin da ya kamata a ce an taimaki mutanen nan ba
wato dai wannan ya nuna arewa na da fadin da kowa zai iya bin doka a yi masa abin da yake so manoma su yi noman su makiyaya masu kiwon su
ai man Nasiru shi fa Katuna yau kirkiro Najeriya haɗe ta da aka yi da yankin arewa da kudanci tun shekarar 1914 ta fice shekara 100 abin da ya biyo bayan wannan inda misali da aka haɗe Najeriya muna da mutum miliyan 20 ne yanzu yau sun zama mutum miliyan 200 amma ƙasa kan ta daɗu ne ai yawan Najeriya tun na wancan shine har na yanzu so kokarin da ya kamata mu yi shine gonakin mu su kasance masu inganci muna amfani da fasahar zamani domin mu samu abinci ya wadata abinda zaka kashe masa naira in kai shi a fasahar zamani ka samu sakamakon naira da ko bazu in kai da fasahar zamani kai amfani da abin da ya kamata za ka iya samu naira 10 a ciki amma in ba kai ba to amma muna yawo a duniya duk jirgin da zai dawo Najeriya a ciki zai dawo da walau masu yawon hutawa ko kuma wanda suka je course an ji hanyo karatu ba mu zo muka sa karatun a ƙasa muka yi aiki da shi ba a sakamakon haka noman ba ta inganta ba ciwon bai inganta ba kasa kuma ba daduwa take ba amma jama'a sun ninkuninci baninci to ina zaka sa su wannan shine to a kullun sai mun yi aiki da hankali sai mun yi aiki da tsari sai mun yi aiki da ilimi sai mun yi aiki da basirar da Allah ya bamu sannan sai mun kiyaye haƙƙi da yake tsakanin mu shine za a samu mu samu zaman lafiya ko mu ci gaba amma ba haka ba ba zai yi ba
mun gode gwamna Inuwa sai wani lokacin in mun saki wata zantawar Yanzu kuma ga bayanin mabocin wannan shiri tsohon gwamnan Kano Sanata Ibrahim Shekarau da ya saba da ra'ayin dan majalisar wakilai daga Taraba Kasimu Bello mai gari.
To gaskiya na saurari da yake da mani mabocin sauraren wannan shirye-shiryen na kudi na ji wannan shiri kuma Allah ganin akwai gyara wato yin kudin goro a kowane al'amari na rayuwa kuskure ne. Na saurari wanda yake kudin goro cewa yanzu duk wani dan siyasa ko mai neman mulki sai tana da wasu kudi mankudai kafin ka ba da wata gudunmawa wannan duk da dai abin haka yake wato kusan a zahiri amma na ganin kuskure ne mai kudin goro ba zan so in ba da misali da kaina ba amma ya zama wajibi kila mutum akwai da yawa ba ma mu ba. Inda sun shiga siyasa sun yi takara sun nemi yaddar mutane kuma mutane sun karɓe su sun ba su ƙuri'a kuma sun sami dama sun yi abin da suke ba wanda ya ce wato kuɗi ba su da tasiri a kowane al'amari na rayuwa ai malamai sun gaya mana a tarihi na Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam in za a fito yaɗa addinin musulunci da kuma kare mutuncin musulunci da ya fito na yaƙe-yaƙe sai an nemi wato dukiya da za a amfani da ita don sayan kayan yaƙi sayan kayan magani sayan abin hawa da makamantansu wannan wajibi ne kamar yin dukiyar da yawancin mutane suke tunani a siyasa shi ne dukiyar da ake raba wa mutane dan a sai tunaninsu ko a sai ƙuri'arsu wannan kuskure ne kuma biyar mu mu yadda da irin wannan tsari ba duk da dai shi ne kusan abin da ake ganin shi fi yawa amma na tabbatar maka cewa wannan ba shi ne lalle wajibi sai akwai shi za a samu mulki ba da yawan mu mun shiga siyasa ba tare da muna da wasu bankudan kuɗi ba wanda na fito neman takarar gwamna a 2002 wallahi ba ni da 100,000 tawa a aji kuma gidan da zan zauna ma babu shi da na wani kaina amma jama'a suka amince suka ji me za mu yi mu ci gudunmuwa za mu bayar duk inda muka je talla wasu sukan tambaye mu to wani alkawari za a yi mana zan ce a'a da mu yi wa kowa na alkawarin su kiki zuku tula su waruwa isa su waye muka ce a za a bi ɗaya muke alkawari za mu riƙe dukiyar ku bisa amana tabbata kuma wannan shi ne in ka riƙe amana ka riƙe gaskiya Allah zai shiga ciki dukiyar nan ma naira 10 ce sai ke maka aikin da miliyan guda in ka yi da za a ga amfanin ta ba to gaskiya kuskure ne mu dinga yin kuɗin goro cewan siyasa sai da kuɗi mulki sai da kuɗi kuma in kai mulki sai ka yi fata sai ka tara abin duniya sai kai waye wannan cikin jawo wanda suke yin zaɓen ma ranar zaɓe za su tsaya sai an ba su 500,000 da a kamfa da yadda da waye duk wani kayan alatukan mutum ya je ya zaɓe wannan kuskure ne abin da yake kanmu gaba daya a matsayinmu na 'yan arewan da shugabannin da malamanmu da matasan da mata da maza wajibi ne mu yunkura wajen ilmantar da mutane a tsaya a jajirce a dinga gano mutanen da suka dace a kalli shin a bayan su gudunmuwa suka ba al'umma ba ka kafa da lalitar kudi dan kai ka ji ka sai Allah ya ba ka kudi ka tara da lokaci kuma da wannan zaka sai tunanin mutane dan a zabe ka zama shugaba shi sa kullun ba wai muna wa kowa ikilanci ko muna rena wa kowa ba shi sa sau tayi aka zo da irin wannan ake ganin abin da bai dace ba.
Masu sauraro, da wannan muke kammala shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Al-Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Don ku gyara kasar ku da gaskiya. Kuma
Allah da Allah gaida Malam Nasiru. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email. Sakon mu na farko na cewa hare-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa a sassan arewacin Najeriya inda suke sacewa game da hallaka dimbin jama'a hakan abin jimami ne kuma hakan tamkar gazawar gwamnatin Muhammadu Buhari ne wajen samar da ingantaccen tsaro daga Haruna Muhammad Katsina. Sakon mu na gaba na cewa Allah muna roƙonka ka kawo mana zaman lafiya a ƙasashen mu na Afirka ka yaye mana kunci da damuwa ka ƙara mana arziki ka yaye mana talauci da firgici da tashin hankali ka ƙara mana wadata da kwanciyar hankali marasa lafiya ka ba su lafiya mata masu juna biyu ka sauke su lafiya masu bukatar neman aiki ko aure ko gida ko sana'a Allah ka ba su waɗanda ba su ganin buɗi a kasuwanci Allah ka buɗa musu ƙofofin arziki masu mulki ka ba su ikon adalci ɗan jaridanmu da ke aiki ba dare ba rana Allah ka kare su Allah ka ba su kariya duk inda suke kuma ka ƙara musu ƙwarin gwiwa da hazaka albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun gode VOA daga Usman Shitu Mahuta jihar Katsinan Najeriya. Sako mu na ƙarshe ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe yace salam VOA Hausa hakika kashe babban soja a makarantar horar da sojoji ta Kaduna da wasu 'yan ta'adda suka yi wannan wani abun fargaba ne ga al'ummar Najeriya ganin yadda sojojin ma ba su tsira ba bare mu talakawa da ba mu da gaba da fatan Allah ya mana katangar karfi da duk wani tashin hankali. To madalla yanzu kuma ga baban ne ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Talata wasu 'yan majalisar wakilan Amurka biyu sun yi wani balaguro da basu sanar ba zuwa Kabul babban birnin kasar Afghanistan saboda abinda suka ce ziyara ce ta tantance kokarin ci gaba da kwashe mutane da ake yi da kuma matsa lamba ga shugaban Amurka Joe Biden don ya tsawaita wa'adinsa na ranar 31 ga watan Agusta game da janye ragowar sojojin Amurka daga kasar Afghanistan. Abokan kawancen Amurka sun ce ba su da wani zaɓi illa su bi tsarin jadawalin Amurka kana su kwashe sojojinsu daga ƙasar Afghanistan nan da zuwa ranar 31 ga watan Agusta duk da fargabar cewa ba kowa ba zai iya samun ficewa a cikin lokacin. Ƙasashen da ke ƙungiyar NATO da dama suna ta kwashe 'yan ƙasar su ta filin jirgin saman Kabul ciki har da 'yan Afghanistan da suka cancanta da suka yi aiki tare da su da kuma waɗanda yanzu suke tsananin buƙatar tserewa. Kotun kolin Amurka ta ce ta yi gwamnatin Biden ta karya dokar tarayya na kawo ƙarshen shirin gwamnatin Trump da ya tilasta mutane su jira a ƙasar Mexico yayin da suke neman mafaka a Amurka. Alƙalai uku masu sassaucin ra'ayi sun ƙi amincewa lamarin da ya sa babbar kotun jiya Talata ta ƙi amincewa da dakatar da hukuncin ƙaramar kotu da ta ba da umarni ga gwamnati da ta dawo da shirin da aka fi sani da zama a Mexico. Ba a bayyana adadin mutane na wani abin zai shafa ba kuma ta yaya zai shafe su da sauri.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan la'asariya sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da Julie Lazar Gresham da ta haɗa mana sauti sai kuma injiniyanmu na wannan lokacin Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya sai an jima mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.